Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai sai kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC a shirin mu na la'asar. Da farko ga kanun labaran duniya.
Filin saukar jiragen saman birnin Istanbul kasar Turkiya ya koma ga zirga-zirgan jiragen sama bayan harin kunar bakin waken jiya Talata da ya kashe mutane 41. Shugabannin kungiyar kasashen Turai suna mai da hankali akan makomar kungiyar bayan ficewar kasar Ingila daga cikin kungiyar. Yau Laraba ne kuma mayakan ruwan kasar Italiya suke fiddo tarkacen jirgin ruwan da ya nitse a watan Afrilun bara dauke da yan gudun hijira a Afrika 700.
Tallahi kyauta. Shin ana da damar gurfanar da mai laifi daga yan majalisar dattawa ko ta wakilai a Najeriya bisa dokar kasa?
Shi attorney general na kasa yana da yunkurin ko kuma mandate dama da ita kundin tsarin mulkin kasar nan ta bashi a ƙarƙashin sashi na 178 cewa ya bincika laifi ya ɗauka ƙara zuwa kotun da ya kamata akan kowaye.
Rundunar haɗin gwiwar sojojin Kamaru sun fatattaki ƴan Boko Haram daga wasu ƙauyuka.
Waɗannan ƙauyukan suna bakin buɗa ne don saboda tsananin faɗan da muke da su muna koran su sun suka rinka gurgusawa a kaɗan-kaɗan suna komawa waɗannan wuraren suka kori mutanen da a waɗannan wuraren sai suka zauna ciki.
To akwai kuma shirin himma daga Ladan sai kuma nasihar watan Ramadan, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. An sake bude filin saukar jiragen sama na birnin Istanbul kasar Turkiya bayan harin kunar bakin waken da aka kai jiya Talata da daddare da ya kashe mutane 41 da raunana fiye da mutane mai tan. Yau Laraba Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya bada wannan sanarwa. Kamfanin jirgin saman kasar Turkiya ya ce ya koma ga dukkan zirga-zirgan jiragen samansa ciki har da na tsakanin birnin Istanbul da Amurka. Gwamnan birnin Istanbul ya ce akalla mutane 10 daga cikin waɗanda aka kashe 'yan wasu ƙasashe ne, sannan kuma mutane 109 daga cikin mutane mai tan da 30 da suka ji rauni an salamo su daga asibiti a yau Laraba. An ba da rahoton cewa 'yan harin kunar bakin waken su uku sun harbi mutane da dama kafin suka tada bama-bamai. A wani labarin kuma, ƙasashen Rasha da Turkiya sun yadda za su koma ga haɗin kai akan harkokin bulaguro da harkokin kasuwanci tsakaninsu. An cimma wannan daidaituwa bayan shugabannin ƙasashen biyu sun yi zantawarsu ta farko ta wayan tarho tun lokacin da ƙasar Turkiya ta kakkaɓo wani jirgin saman ƙasar Rasha a bara. Haka kuma shugaba Vladimir Putin na Rasha da takwaran aikinsa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan sun amince za su yi tozali a watan Satumba a gefen taron kolin kungiyar kasashe masu arziki da ake cewa G20 a takaice da za a yi a kasar China.
Yau Laraba, shugabannin kungiyar kasashen Turai sun maida hankali akan makomar kungiyar ba tare da kasar Burtaniya ba. Shugabannin suna duba makomar kungiyar a yayin da suke kammala taron koli a birnin Brussels a kasar Belgium. Kwanaki bayan turawan Ingila sun jefa ƙuri'ar ficewa daga cikin kungiyar. Shugabannin kungiyar sun buƙaci kasar Burtaniya da ta yi saurin ficewa daga cikin kungiyar, kada kuma ta zaci za ta samu moriya ko kuma alfanun kungiyar ba tare da ta biya komai ba. Tana yiwa wannan ne taron koli na ƙarshe da Prime Minister Ingila David Cameron zai halarta a matsayinsa na Prime Minister, domin kuwa zai yi murabus daga mukamin nasa bayan da gwamnatinsa ta kasa shawo kan 'yan ƙasar da su yi zaɓi in ci gaba da kasancewa a cikin kungiyar ta Turai.
Rundunar mayakan ruwan kasar Italiya a yau Laraba take ko kuma ta fiddo buragudan jirgin saman jirgin ruwan da ya nitse a watan Afrilun shekara ta 2015 da ake kyautata zaton a lokacin da ya nitse yana jigilar 'yan gudun hijira 'yan Afrika kimanin 700. Ya zuwa yanzu dai mayakan ruwa sun samu nasarar zakulo fiye da gawawwakin mutane 100, to amma mutane da dama ciki har da mata da yara ana kyautata zaton suna ciki ko kuma suna ƙarƙashin jirgin. A ranar 18 ga watan Afrilun shekara ta 2015, jirgin ruwan ya kife kimanin kilomita 188 kudu da tsibirin Lampedusa na ƙasar Italiya. Mutane 28 ne kacal ake kyautata zaton sun tsira a lokacin da jirgin ya kife a bara. Wannan al'amari ya fusata jama'a da kuma tilastawa ƙungiyar ƙasashen Turai goyon bayan aikin neman waɗanda hatsarin jirgin ya ritsa da su. Jami'an ƙasar Italiya sun ce a makon jiya sun ceci 'yan gudun hijira 7,000.
Kamfanin ƙera motocin Toyota ya ba da sanarwar a maido da motoci fiye da 3,000,000 a duk faɗin duniya saboda matsalar da aka gano a jikin jakar iska da ke kare mutum a sakamakon hatsari da ake cewa airbag da Turanci. Motocin samfurin Prius Hybrid da kuma Prius Plug-in da kuma samfurin Lexus C200 da aka kera a tsakanin watan Oktoba shekara ta 2008 da watan Afrilun shekara ta 2012 suna daga cikin motocin da aka buƙaci a maida su kamfanonin da aka siya. Haka kuma samfurin Corolla mai farin jini da aka kera a tsakanin shekara ta 2006 da kuma 2015 suna an buƙaci a mai da su domin an gano matsala a cikin inda ake adana mai da ake zaton kila ko bajima ko badade yana iya tsagewa ya haddasa yoyon mai. Wannan sanarwa shine matsala na baya-bayan nan daga cikin matsalolin da kamfanin yin motocin Toyota yake fuskanta.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Matsalar canjin yanayi ne batun da shugaba Barack Obama na Amurka zai baiwa fifiko a tattaunawar da zai yi a ƙasar Canada yau Laraba a yayin da yake halartar taron ƙolin ƙasashen kudancin Amurka a birnin Ottawa. Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugaban ƙasar Mexico Peña Nieto za su bi sahun shugaba Obama wajen ba da sanarwar wani shirin haɗin gwiwa da nufin samar da wutar lantarkin ƙasashen daga wasu kafofi kan shekara ta 2025. Tuna Amurka da Canada suka yi alkawarin rage yawan gas mai guba da masana'antu ke fitarwa da wajen kashi 40 zuwa kashi 45 daga cikin 100. Ƙasa da adadin da aka yadda za a rage a shekara ta 2012 cikin shekaru 10 masu zuwa. Haka kuma batun harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen zai zama akan ajandar taron na yau Laraba. Ƙasashen Mexico da Canada su ne manyan ƙasashe guda biyu da suke harkar kasuwanci da Amurka. Kuma a bara Canada ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa sayan kayayyakin da aka sarrafa a nan Amurka. Fadar shugaban Amurka ta ce taron ƙolin zai ba da sukunin jaddada muhimmancin ƙasashen kudancin Amurka.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Shin ana da damar gurfanar da 'yan majalisar dattawa ko na wakilan Najeriya ga gaban shari'a? Muna tare da Barista Aliyu Abdullahi domin yi mana fashin baki. Barista Aliyu, shin mataimakin shugaban dattawan Najeriya ya kai koken cewa ba a ganin mutuncinsu musamman a majalisa, wato Sanata Ikorodu, shin me za ka ce a kai?
Assalamu alaikum. Kaga dai na daya a cikin ta bangaren shari'a akwai abin da nake so mutanen duniya gaba daya su lura da shi. Akwai laifi da aka yi canza wato standing rules na wannan majalisar dokoki, wato an yi committing forgery.
An yi abin jabu.
Yawwa. Don an yi shi a majalisar dokoki bai kamata a bincika a san waye wannan laifin bane, kuma shin saboda an yi shi a majalisar dokoki bai kamata a kawo mutanen da ake zargin sun aikata wannan laifin ba ga litafi bane? Ko ai kaga a ƙasa babu wanda ya kamata a ce yana bisa doka. Nobody is above the law. Shi attorney general na ƙasa a matsayin shi na wanda yake da shine chief law officer na ƙasan, yana da yunkurin ko kuma mandate dama da ita kundin tsarin mulkin ƙasan ta bayar da shi, ta bashi a ƙarƙashin sashi na 178. uku cewa ya bincika laifi ya dauka kara zuwa kotun da ya kamata akan kowaye. In dai matsayin baka da wannan abin da ake kira wato immunity clause, wato wani bargon kariya, in baka da wannan rigar kariya ko bargon kariya, to za a iya kai ka ko mun san waɗanda suke da bargon rigar kariya.
To kana nufin su ba su da shi ne su?
Ba su da rigar kariya saboda sashi na 308 bai ba su wannan damar ba. Waɗannan aka ba dama su ne shugaban kasa da mataimakin shi, gwamnoni da mataimakin su. Kuma ko su ma da ya ba su ba a ce kada a bincike su ba in sun yi laifi. Za ka iya bincika sai ka ajiye sakamakon bincika a cikin kula mai sanyi domin in sun gama da lokacin su sai ka kai su gaban hukuma ko kuma cima gaban kotu.
Kaka ce na kitse ka, kana nufin cewa duk hankuran da mutane suke mutanen gari da suke cewa ai rigar kariya ga kila Senate President wato shugaban majalisa da kana nufin ka ce ba su da shi kenan, mutane kawai suna harbata mace ne?
A ba su da shi, a gaskiya ba su da shi. Suna nan yadda ka san kowane dan Najeriya idan kai laifi za a iya gurfanar da kai gaban kuliyar tasabo, haka suke ba su da rigar kariya. Ana daraja su saboda matsayin su a kasa, saboda officers da suke rike da shi, amma ba su da wata rigar kariya. Kada mu manta wannan gwamnatin da ta zo ta ce za ta yi treating kowa daidai, kuma dama ta ga kamar ta a cikin yaki da dahana da wannan gwamnatin ke yi ana zarginta na yin yakin nan a kakaice, cewa ba ta taba ƴan jam'iyyar ta na APC sai kawai mutanen PDP take taba. To ai kaga shugaban majalisar dattawa shi Bukola Saraki dan jabiyar ina ne, dan jabiyar APC ne, ya zaka shi shugaban kasan ma ai akwai sunan shi a kotu, akwai mutane da suke tuhumar shi da kai shi kotu issue na batun rashin takardar shaidar gaggawa makaranta, har yanzu shi ma yana kotu. In har shugaban kasa yana kotu, to waye shugaban majalisar dattawa da ba za a iya kai shi kotu ba in ana zargin yayi laifi? Abin ne ya kamata ɗan ƙasa su tambayi kamar shi Ike Ikramadu mataimakin shugaban majalisar dattawa. Abin ne ya kamata su tambayi shi ne me zai hana ka je ka kare kanka idan kana da gaskiya? Ai ba wani aibu ba ne. Akwai shugaban ƙasar South Africa kwanaki an kai shi gaban kotu ya ji ya kare kai shi kuma an kama shi da laifi, ya kuma dawo da wasu kuɗi wa asusun ƙasa. Duniya na gaba ɗaya kowa yanzu mun wuce demokaradiyya ya girma. In har kai abin da bai kamata ba za a tambaye ka, babu wani da ya kamata ya wuce ya fi karfin shari'a ko ya fi karfin doka.
Shi wannan Ikramadu da ya kai maganan koke-koke a ƙasashe cewa su zo su ceci siyasar Najeriya, kana nufin ya zuba ruwa bayan agwagwa kenan?
Haka kuwa, saboda ina ganin yana neman abin da muke kira political sentiment ne, yana so ya jawo ya nuna kasan kamar shi yana jam'iyyar PDP. Sannan bayan haka kuma kasan nan kudu maso gabas shi ne kamar mutum babba na daya a kudu maso gabas wanda yake cikin wannan gwamnati. Saboda haka yana so ya jawo kasashen duniya musamman mutanen shi na bangaren kudu maso gabas wanda za su je kamar ana yaki da su ne, dama suna kuke-kuken cewa wannan gwamnatin ba a yi da su. Yana so ya jawo wannan ya yi triggering wannan sentiment din ne domin kasashen duniya ma ta ce ai ba a yi da su ko kuma ana cin zarafin su. Alhali ba haka bane, wannan maganan laifi ne, an yi laifi kuma ana zargin wane da wane wanda su suka yi laifin nan.
To haka sai kuma mu garzaya mu nufi jamhuriyar Kamaru, inda rundunar haɗin gwiwa na sojojin Kamaru suka fatattaki 'yan Boko Haram daga wasu ƙauyuka, kamar yadda kakakin rundunar haɗin gwiwa na Kamaru Kanar Muhammad Dole ya shaidawa abokin aikin mahirarsu wato Sarfilu Hashim Guma.
To mun samu labarin cewar sojojinku sun kwato kuma nace kun kwato wasu ƙauyuka a nan Kamaru, menene gaskiya wannan magana?
Eh, babu shakka a ci gaba da ayyukan da muke na wani babban aiki da muka sa gaba da muka sa suna operation gama aiki domin mu kakkaɓe sauran ran Boko Haram da suke waɗannan wuraren da sun kai tunga-tunga. Kwanakin baya wata runduna ta mu da take da headquarter dinta a Makari a nan kusa da boda tsakanin Najeriya da Kamaru sun kakkaɓe wasu 'yan Boko Haram da suke tunga-tunga a ƙauyukan da suke a Sagi, Kinta Wilgo, Gore Muhammad da Gore Balangafe, Shauri da kuma Dambure. Waɗannan ƙauyukan suna bakin boda ne, to saboda tsananin faɗan da muke da su muna koransu sai suka rinka gurgusawa a kaɗan-kaɗan suna komawa waɗannan wuraren, suka kori mutanen da a waɗannan wuraren sai suka zauna ciki. wannan kaddamar da yakin da mun kai da su kwanakin nan yadda sojojin mu karfin gwiwa kuma muka kaddamar da wani samane a waɗannan ƙauyukan muka kore su muka kuma kwace kayayyakin da suke amfani da su da yawa irin kamar wata kamar injimukan jirgin ruwa da janareta na ban wuta da solar panel da mashin da sauran wasu littafai na addinin musulunci da suke amfani da su suka watsar da su suka gudu da kuma tutocinsu da sun kakkafa waɗannan ƙauyukan a cikin wannan arangaman da mun kai da yake sun gasa nakiyoyi a kan hanya sojanmu ɗaya ya rasa ransa sannan ɗaya kuma ya samu rauni a ƙafa ƙafan ma ta cire amma yana asibiti yana karɓar magani.
A wannan ƙoƙari da kuke na fafatawa da su akwai waɗanda kuka kama ne ba tare da an kashe ba ko kama da ransu?
To da yake irin waɗannan samanin da mun kai da suka hango rundunoninmu zuwa a wannan da ya yi samanin da muka yi gudu suka yi suka bar ƙauyukan suka daddata waɗannan nakiyoyi a kan hanya sai suka gudu suka bar ƙauyukan a wannan samanin da muka yi da mun yi arangama da su ta huska da huska ba sun gudu sun bar ƙauyukan ne.
Tallar shi kiyaye ana fatare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago inda shirin ke tattaunawa da Bello Balasha Gari mazaunin Ingila kuma yanzu haka yake ziyara a nan Amurka. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Bello ke bamu dalilinsa na baiwa adana tarihin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Shehu Shagari muhimmanci ko kuma fifiko sai lokaci ya muna halin nasa. Yau a nan za mu ɗora. Bello na ce me yasa ka fara ɗaukan tarihin Alhaji Shehu Shagari alhali ba shi ne shugaban Najeriya na farko ba?
Kayan me yasa na ɗauko shi nashi aikin na fara da shi? Saboda abu ne wanda ni nike da masaniya kan shi sannan kuma nike da kusanta da shi. Saboda haka zan je ina bada wani tarihi ne bayan ni ban gama sanin nawa ban bayar da nawa ba. Saboda ni yanzu wurin bayar da nawa ni ma ina koyo ne fa. Ina koyo ina sani kuma idan in sanar. Sannan kuma shi wannan talikin ina da kusanta da shi. Sannan kuma na yi ta koyon abubuwa daga gare shi ya ta gaya mana abubuwa wani lokacin sai in ga kamar ba su yi daidai kuma da abin da nake ji ba. To sai na zama na cewa ni kuma na samu wannan abin nan
kwarin
gwiwa na ji cewa bari in je in bincika a ji waya gaskiyar magana take. To da ƙarshe dai abin da na fahimta shi yana da nashi yadda yake ganin abubuwan kuma a tashi gaskiya sannan su ma wasu mutanen suna da nasu yadda suke ganin abubuwan
da kuma kai yadda ka fahimci
kuma ni ma da na fahimto sai na gane cewa su kansu mutane yadda suke ganin abubuwan suna da rashin sani akan wasu abubuwa sannan shi kanshi yadda yake ganin abubuwa yana da rashin sani masani akan wasu abubuwa. So amma kaga yanzu in na zagaya na karbe nasu na kawo
ka hada wanda kai ka sani
yawa saboda kaga so da yawa mutane sukan yi rashin fahimta akan me yasa nake wannan aikin sai su dauka ana son a yabe shi ne a'a ba haka bane sannan kuma a kowane aiki da nake zan dauko duk wanda ya ga na yi wannan aikin kakana ne kuma na yi ma aikin adalci ba tare da na so shi ba kuma ba tare da na ki shi ba ya san cewa duk aikin da na dauko ma akan gaskiya zan kai shi. To yanzu wannan misali ne sannan kuma da shi na fara kuma.
To idan kana sa ran kai wasu kenan?
Ina sa ran in wasu.
Akwai waɗanda kai kafin wannan?
Wato na yi wasu ƙanana dai waɗanda ba su kai wannan girma ba. Wato kuma na yi amfani da su ne na ƙara ƙwarewa a kan aikina. Kaga na yi tarihin Dr. Aliyu Magatakaroma muku tsohon gwamnan Sokoto. Shi ne babban aiki daga cikin ayyukan da na fara. Sannan kuma daga baya na yi wani tarihin Shehu Usman Dan Fodiyo amma sai zama na cewa wannan bai da yawa takaitacce ne kuma da Hausa shi ma yana da kyau sosai ana sa shi a Savannah TV a Sokoto sun karba saboda sun yana sha'awa abin suna sa shi kullum. Sai kuma akwai wanda na yi kuma yanzu ba daga baya ba dadiya ba wanda na yi ma Right Honorable Aminu Ziri Tambuwal wanda shi ne gwamnan Sokoto bayan ya zama gwamnan Sokoto shi ma abin da ya sa na yi nan shi saboda a lokacin ina son in fahimtar da mutane wani irin mutum ne saboda su yi mishi irin wannan kallo sannan kuma su san abin da ke tafe.
To me yasa kake daukan mutane da tun can dama sun riga sun yi fice baka dauko wani wanda ga can yana tasiri yana yin wasu abubuwa da ya kamata a ce mutane sun sani me yasa kake jin sai ire-iren waɗannan gona kakakin majalisa ko kuma gona ko
ta Allah misali irin wanda na yi ma shi gwamnatin jihar Sokoto ban yi sa akan cewa ina nuna wasu abubuwan da yayi ba ba tare ina kokarin in sa fahimta ne tsakanin sa da mutanen Sokoto tsakanin mutanen Sokoto kuma da shi saboda haka ba gefen shi kawai ne ba kaga shi wannan wanda ne nashi ya bada labarin sa da tafiyar da yayi da yadda ya kawo inda ya kawo sannan kuma na dauko matsalolin da ke cikin Sokoto na kawo na fira da ƴan abin nan ƴan area boys masu zaman banza na fira da su suka faɗi nasu korafi kuma suka faɗi matsalolin da ke tare da su saboda su shi ko a fahimtar da shi cewa fa suna nan fa su ma kuma ga matsalolin su to kaga in aka hada wannan zai samu cewa yana da fahimtar su suna da fahimtar shi ba wanda zai ce wai bai sani ba ko ya sani
abin da nake cewa shine baya ga fitattun mutane irin su gona su kakakin majalisa tsohon shugaban kasa baka ji akwai wasu mutane da suka buƙaci ko suka cancanci kai musu irin wannan ka tattara bayanai game da su domin fahimtar da mutane akan su
gaskiya akwai
domin akwai wani abu da gare su
akwai alal misali akwai shirin da muke yanzu haka muna da wata kungiya ta Association of Young Media Entrepreneurs haka muke kiranta kungiya ce ta matasa wanda ke irin wannan aiki makamancin aiki irin namu na jarida da sauransu wato abin da ya samu kirkiro wannan saboda muna son mu bada kwarin gwiwa ga matasa masu fasaha irin wannan saboda kuma ko ba irin ta ba irin waɗanda suka fara sana'o'i saboda mu nuna ma duniya irin abubuwan da suka iya sannan kuma da yadda za a taimaka musu sannan mun kuma muna son mu yi amfani da wannan kungiya ba don kuma domin mu yi amfani da ita mu kawo mu nemo musu taimako sannan kuma mu yada labarin su so muna da wannan kuduri abu ne wanda a hankali sai mutum ya gina inda yake tsaye sannan zai iya jawo su ya tsaya tare da su so abin da muke kokari muna kokarin mu gina abin nan ne tsayayyen abin nan mazauni saboda mu kawo su su cigaba da zama da mu to shi yasa muke fara daga sama kowa ya sayar da harkar sana'a take abin yana zuwa a hannu biyu ne kana kokarin ka bada naka gudunmuwa ga al'umma sannan kuma kana kokarin kai ma ka samu ka tsaya domin ka samu karfin cigaba da wannan aiki so abinda muke kokari yayi so da haka akwai makamanta wannan ayyukan da muke son mu musamman ni abinda yafi damu na babu ma kamar tarihin Sheikh Usman bin Fodio a ce yanzu in ka je Sokoto ka je ka tsaya ka tambaye ba Sokoto ka ce mishi baka tarihin Sheikh Usman da kai abinda ya sani cewa mujaddidi ne yayi jihadi
na ka tsaya
wanda abin ya wuce haka nan wato nayi mamakin lokacin da naje na karanta Infaqul Maisur littafin Sultan Bello ina abubuwan da na gani wurin sai ajali ta fi haka sai in yi tunani in ce a'a
to malam Bello da ka ta nan sai a cikin shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayani yanzu a madadin bakon namu Bello Balasha Gari da Chuba Hiro Jodo ne ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to haka yake muna godiya Ladan yanzu kuma sai a biyo mu a cikin nasihar Ramadan
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd mai magana shine Muhammad Bashir na'ibul ladanin masallacin Bega dake nan Abuja idan ya zama Allah ya taimake ka kakan iya haddace ayoyi uku ko biyar makamantan haka a cikin kowace rana to wannan alamu ne dake nuna cewa zai iya samun haddan alqur'ani ba tare da tsawon lokaci ba domin idan ka kalla ayoyin alqur'anin suna da adadi shafukan suna da adadi surorin ma suna da adadi kaga idan aka raba shi a cikin kwanakin da zaka dauka sai ga kwanakin sun yi kadan sannan kuma ka kammala da shi haddan alqur'ani din cikin sauki
wato akwai dabara ma mutum ya dinga karantawa daga littafi dan sai kaga kamar wasu malamai suna cewa kamar mahaddatan idan suka kai ga sauya takarda shafin na littafi na Qur'anul Karim sukan ma gani kamar da idon su cewa suna wannan karatu
babu ko shakka haka ne duk lokacin da kake karanta alqur'ani daka zaka samu da ka kammala shafi kafin ka shiga wancan shafin sai ga hoton shafin kaman yazo ya tsaya gabanka sabanin wanda kawai kaga yaji ne daga abin nan shi bai san ina ne shafin ya kare ina ne kaza ba ina ne kaza wannan yana daga cikin amfanin da mutum zai samu idan ya koya ne daga littafi da kuma a gaban kuma malami gaskiya akwai dabara mutum ya iya karanta alkur'ani kafin ya fara haddace shi lokacin da ka zo ka hada ayyuka guda biyu to dole kaga akwai bukatuwan ƙara matsa makai to duk lokacin kuma da ka matsa makanka to sai ka ji jiki to amma idan ka dauki daya ka gama da shi sannan ka dawo kan daya sai ka kowanne ka gama shi cikin sauki ba tare da ka gane cewa kai wani aiki da ya jiga ta kai gigi ta kai saboda lokacin da ka zo zaka fara haddan alqur'ani abu mafi muhimmanci shine kai kokari ka iya karanta qur'anin tartilan ya zama zaka bude ka karanta shi ba tare da kurakure ba ya zama ka iya karanta shi tsaf ba wani matsala sannan kuma sai ka zo ka fara haddan shi amma fa idan kuma mutun ya hada guda biyu to ba kuma laifi ne ba shi ma din da ya danganta ne daga yanayin kaifin kokolwa ko wanda zaka ga shi yakan hada guda biyu kuma cikin hukuncin Allah ga Allah ya saukake mishi ya sami alqur'ani din a haka
ga kuma sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email
zamu fara ni da wannan sako mai cewa assalamu alaikum VOA ina kira ga ƴan uwa musulmin Najeriya da mu dage da aikata ayyukan alheri a waɗannan kwanaki da suka rage mana na azumin Ramadana Allah ya karbi ibadunmu Allah ya kawo mana da wamamin zaman lafiya da ci gaba a ƙasar mu Najeriya daga Yakuji matar Ahmadu Abacha mashina jihar Yobe wannan sako na cewa ina kira ga gwamnatin jihar Jigawa da ta yi wa Allah ta taimaka ta gina sabon kwalbati mai zurfi da fadi daga ramin Tagurza zuwa ramin Mailolo domin rage ta'adi da ruwan sama ke wa mutane cikin garin Hadija saboda rashin kwalbati shine ya janyo asarar gidaje a sati da ya gabata sakamakon ruwan sama da aka yi mai yawa daga Nasiru Kainuwa Hadija Sako na gaba da cewa assalamu alaikum VOA zan bayyana ra'ayina akan tallafi da kungiyar Izala ta ƙasa ta ba ƴan gudun hijira a jihar Gombe. Hakika wannan ba ƙaramin ci gaba bane ganin yadda suke fama da yunwa da rashin sutura. A ƙarshe ina kira ga sauran kungiyoyin addinai da su yi koyi da haka. Daga Bello Yakubu Dukku, Rijau, jihar Niger, Najeriya. Sako na gaba na cewa hakika ya kamata gwamnatin jamhuriyar Niger ta tallafa wa al'umma da ambaliyar ruwa ta lalata musu gidaje da gonakinsu da fata za a agaza musu sako daga Shehu Bashir Fulani a jamhuriyar Kamaru wannan sako na cewa taimakawa zawarawa da marayu da kungiyar Izala tai a Abuja abin yabawa ne Allah ya sa wannan taimako zai kai gare su daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchin Najeriya sako na gaba na cewa assalamu alaikum muryar Amurka ku bani dama na yi kira ga fadar shugaban ƙasa da ƴan majalisun Najeriya hakika ya kamata a gaggauta kawo ƙarshen cacar baki da ta barke tsakanin shugaban majalisar dattijai da fadar shugaban ƙasa Allah ya kawo mana da wamamiyan zaman lafiya sako daga Comrade Muhammad Mai Kasat Cross kasuwa a ƙaramin hukumar Fukawa jihar Barnon Najeriya sai kuma sako da ke cewa ina kira ga ƴan ƙasar Sudan ta kudu da ku zauna lafiya da juna domin kun ga irin illa da koma baya da kuka samu sakamakon tashin hankali a baya sako daga Badamasi Aliyu Rijin Lemo Kano
to kafin mu karkare bari mu koma ga takaitattun labarai
wani labari da muka samu yanzu na cewa yau Laraba ƙasar Turkiya ta dora wa kungiyar ISIS alhakin mummunar harin Gunar bakin wake da aka kai filin sauka jiragen saman Ataturk jiya Talata da ya kashe mutane 41 da kuma raunana fiye da mutane mai tan. Turkiya ta lashe takobin ganin abin da ya ture wa guzu naɗi wajen yaƙi da ta'addanci. Prime Minister Turkiya ya ce shaidar da aka samu na nuni da cewa kungiyar ISIS ce ta aikata wannan ɗanyen aikin. Yau Laraba shugabannin kungiyar kasashen Turai sun mai da hankali akan makomar kungiyar ba tare da kasar Birtaniya ba.
To mun gode da takaitattun labaran kuma shirin namu na yanzu ya kammala sai an jima da daren Allah ya kai mu zamu sake dawowa inda kuma a ciki za ku ji ƴan majalisar ɗinkin duniya da suke sun aika taimakon kuɗaɗe zuwa ga ƴan gudun hijira na Najeriya game da wahalar da suke ciki. To kar a yi nisa shirin yau da gobe ina nan tafi a madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma wadda ta ba da umarni Julie Lefes Kresham sai injiniyan mu na yau Mr. Shang sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.